بحمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بقي جواتنا المحرم هجرا معك صلى الله عليه وسلم دبولا ياد دبيه دا سلاتن دا شدا الله سبحانه وتعالى يا هدى مدو من شيق بدا درس منا للتافن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض ضمالمي الإمام الجماعيلي المقدسي عليه رحمة الله. ذنب أمن تابع من كرر بياني أكن إيتكاتي يود إذن الله زام تاشي سابا كتابي كتاب الحج لتافن دزي مغانا أكن حج واتو حديثاً دزاء دون قلاس أول نمطان غيراً فدك ننسو حديثيني دسكي مغانا أكن أيكي الحج كافن شغاتي كن حديثاً kamar yadda ka'idar hukuman hajjin da muke tafiya akan sa sai mun yi gabatarwa a game da shi wannan kita. Na farko, menene ake cewa al-hajj? Malaya ce kitabul hajj. Me ake cewa al-hajj a harshen larabci? Me ake nufi da al-hajj? Sannan a harshen shari'ar musulunci me ake cewa al-hajj? babban malamin lugha al-imam ibn manfur alayhi rahmatullah a cikin littafin lisanul arab yace al-hajj lughatan al-hajj al-qasd. Abinda ake cewa al-hajj ana nufin nufi. Al-hajj ma'anarsa a larabci al-qasd nufi. Suna cewa hajja fulanun hajja إلينا فلان من أي قديمة وانا نفاشيم يازو وجم حج بمعنى قديمة قصدنا وقدمنا يازو وجم وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه. سنن سنة شوى دنج وانا سنزو وجنسا سيسي أمفان لفظ حج. babban malami al-imam ar-rajib al-asfahani alayhi rahmatullah ya fadi a cikin littafin sa mufradat al-faz al-quran yake cewa aslul hajj al-qasd. Asalin kalma al-hajj tana nufin al-qasd niti. Wa qala ash-sha'ir yace aslul hajj al-qasd liz-ziyara. الإمام الراجب الأصفهاني يتي إن أنشي الحج على رأسي توشين القصد للزيارة خنفاتي ولدن كزيرتيش حريقا وبيتي نا ليدك شمواقع يتي ويخجون بيت الزبرقان المعصرة يخجون بيت الزبرقان المعصرة سنة نفاتر جدا الزبرقان gidan da aka masa tanki tanki wanda ya kasance al-mu'assara mai ruwan kwai. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya fadi a cikin Fathul Bari yace aslul hajj fi lugha al-qasd. Idan aka ce al-hajj a larabci to ana nufin al-qasd nufi. Wa qala al-Khalil babban malami al-Imam al-Khalil yace kasratul qasd ila mu'azzamin. Abinda ake cewa al-hajj shine kanfaci wani babban mutum. Kanfaci wani babban mutum. Amma a shari'ar musulunci idan suka ce al-hajj al-qasd ila al-bayt al-haram bi a'mal makhsusa. Shine mutum ya nufaci dakin Allah mai alfarma dan gabatar da wasu kebantattun ayyuka.
dawasi ba a yin sha ko ina ba a Ka'aba ba ba yin da ake yin dawasi in ba a Ka'aba ba shi yasa ma malamai suke cewa akwai tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci ana son kafin ya zauna yayi raka'a biyu to sai malamai suka ce idan mutum ya shiga masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba to ya dai tahiyatul masjid da ya dawasi wannan yafi wasu suka ce tahiyatul masjid shi yafi wasu suka ce ai dawafi shi yafi waɗanda suka ce dawafi shi yafi sai suka kafa hujja suka ce domin ai ba yin dawafi a kowane masallaci in ba nan ba amma tahiyatul masjid ko ina na yi kowane masallaci ka shiga za ka yi tahiyatul masjid amma babu inda ake yin dawafi sai a Ka'aba to shi yasa sai suka ce abinda ake ce ma alhajju alqasdu ila albaytil harami bi a'malin makhsusatin nufata dakin Allah mai daraja mai alfarma bi a'malin makhsusa domin aiwatar da wasu kebantattun ayyuka shine ake ce ma alhajj duk da akwai kanwarta ita ce al'umra al'umra dun alhajj umra ba hajj bane to yaushe ne aka farlanta aikin hajj an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen shekara ta tara bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fankwafankwan shekara ta goma ƙarshen shekara ta tara fankwafankwan shekara ta goma a wannan shekara aka farlanta aikin hajji al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce mana walamma nazala fardul hajji lokacin da farlancin aikin hajji ya sauka بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج من غير تاخير من قال له صلى الله عليه وسلم سيغاغاوي ين ايكن حج با تاره ده ياي جنكري با اشيكرر ده اكا فرلنت ايكن حج اشيكرر منزن الله صلى الله عليه وسلم يجي ايكن حج فان فرض الحج تاخر الى سنه 9 أو 10 الامام ابن القيم رحمه الله يتي دومن فرلنت ايكن حج ان جنكرتاشي an farlanta aikin hajji ne ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin sallah sabanin azumi sabanin jihadi sabanin zakka waɗannan an farlanta su farko-farkon dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina amma aikin hajji sai aka jinkirta shi sai a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka sokan masa da ayar da take nuna aikin hajji farilla ne wa amma qauluhu ta'ala أما فضل الله تعالى ديكي أشتن سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله كما كتك أيكن حج كما كتك عمرة دان الله فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية جد شوى ونن آية تاسو كأشيكرة تشدين وأتم الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الحج ونن آية أنسو قد إتني أشيكرة تشدين a shekarar da aka yi sulhul hudaybiyya fa laysa fiha fardiyatul hajj a cikin ta ba a farlanta aikin hajji ba wannan ayatu suratul baqara ba da ita bace aka farlanta aikin hajji ayat da ta farlanta aikin hajji ita ce ayatu suratu ali imran walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ولله على الناس كما للي حجن الله ني واجبي اكن متاني شد البيت بس حجن داكن سمي الفرما اما سي الله تني من استطاع اليه سبيلا ga wanda ya sami iko sai Allah ta'ala ce wa man kafara amma wanda yana da istita'a yana da ikon zuwa aikin haji sai ya ki zuwa to fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya wadata da barin halittinsa baya bukatar komai in kun yi aikin hajjin ku za ku samu lada in kun yi ku za ku cutu sai daga ba amfanin sa bane amfanin ku ne idan mutane za su kima Allah ta'ala dawafi a dakin Ka'aba to Allah yana da mala'ikunsa da suke masa dawafi kullun a albaytul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi wa turi wa kitabin masturin fi raqqin manshurin wal baytul ma'mur wannan albaytul ma'mur din rayayyen daki yana sama kullun sai mala'iku sun shiga sunma Allah ta'ala dawafi idan suka shiga suka yi dawafin nan sannan za su tafi Allah ta'ala zai halicci wasu su zo sababbi ba su ba
akwai riwaya tace su 70 kullun sai sun mu'alla dawati a al-baitul ma'mur sannan idan suka yi na wannan ranar to wasu sababbi kuma za su zo gobe ba su ba da wannan ne ma malamai suke cewa jinsin mala'iku sun fi mutane yawa kullun 70 su kawai suke mu'alla dawati a al-baitul ma'mur kuma gobe wasu za su zo jibi wasu za su zo gata wasu za su zo ba waɗancan ba saboda aikin hajji in kun yi kanku kamawa saboda aikin hajji abinda Imamul Qayyim yake so ya tabbatar mana an farlanta shi ne a shekara ta 9 karshen tafakkafakon shekara ta 10 bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina saboda wannan ayat ta wa atimul hajji wal umrata lillah wacce an saukar da ita ne a shekara ta 6 bata magana akan farlancin aikin hajji wa innama fiha al-amru bi itmamihi sai dai wannan ayar tana bayani ne akan a cika aikin hajji amma ba a farlanta ba ba a ce wajibi bane amma ana yin aikin hajji amma ba wajibi ba wa itmamul umrati ba'da shuru'i feehima sannan Allah yana magana akan a cikin wannan ayar cewa a cika aikin hajji a cika umra ma damar an fara yin su wa zalika la yaqtabi wujuba al-ittida wannan kuma baya nuna cewa aikin hajji ya zama tilasta a takaice dai abinda ake nuna mana aikin hajji an farlanta shi ne a shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karshen shekara ta 9 farkon shekara ta 10 tsakanin su a wannan lokacin aka farlanta aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tafi ya je aikin hajji domin daga da'awan manzon Allah sama aikin hajji manzon sun bi sake lafiya kuma alamomi na cewa karshen manzon Allah sama ya zo duk sun bayyana a aikin hajji manzo Allah sama ya rika ce masahabbansa a wannan aikin hajji khudu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha ku zo ku karba aikin hajjin ku daga gare ni ku kalli yadda nake aikin hajji wata kila ba zan sake haduwa da ku ba daga wannan shekara sannan a wannan aikin hajjin manzo Allah sallama ya tsaya a filin Arafat yayi khutba ne tsawo khutba ne tsawo da manzo Allah sallama bai taba yin irin ta ba duk abin da ke da alaka da addini tun daga tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji biyayya ga iyaye nisanta ayyukan haram nisanta riba duk abubuwa sai da manzon sama ya fadi a cikin wannan hudubar tasa kuma ya yi ma mutane wasiya game da kula da mata sannan bayan ya gama ya daga hannu ya tambayi sahabban sai ya ce ala hal ballaghtu shin na isar da sako sahabbai suka ce qad ballaghta ka'isar manzo Allah sama ya daga hannunsa sama ya ce allahumma fashhad ya allah kai ka shaida da a wannan aikin hajji duk waɗannan alamomi ne manzo sama na nuna yana ta ban kwana da duniya sannan a aikin hajjin nan ne aka sokar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma yawni akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku bayan haka ba za a sake sokar da wani abu ba wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na cika muku ni'imata sannan wa raditu lakum al-islam dinan sannan na yadda muku da musulunci ya zama addini duk a wannan aikin hajji shi yasa wannan khutbar da manzon sama yayi ta shi ake ce mata al-khutbatul wada'iyya khutbar ban kwana sannan shi kuma hajjin shi ake ce mata hajjatul wada'i hajjin ban kwana to kun ga duk wannan na shaida akan cewa an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sai sama aikin hajji ɗaya ya taba yi a rayuwarsa aikin hajji kaɗai ɗaya ya taba yi a rayuwarsa shine wannan aikin hajjin nasa na ban kwana da yayi shi daga nan kuma sai rashin lafiya daga nan kuma manzo Allah sama yayi ta jinya daga nan sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa saboda an farlanta aikin hajji ne a shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne hukuncin aikin hajji malamai sun ittifaki akan cewa fardun 'alal mustati'i marratan fil 'umri wa ma zada fa huwa tatawwu aikin hajji akan kowa in mutum yana da iko to so ɗaya ne wajibi amma duk abin da mutum ya ƙara to wannan ya zama nafila ta dan wuki ne manzo Allah sallama yace inna Allah qad kataba alaykum alhajj fahajju ya ku masu imani Allah ya farlanta muku aikin hajji ku yi aikin hajji sai aka samu wani sahabi da ake ce masa al-aqra ibn hadith irin mutanen kauyen nan ne sai ya tashi sai ya ce a fi kulli amin ya rasulullah ya ma'aikin Allah kowace shekara sai mutun ya je aikin hajji manzo Allah sai sun ce law qultu hala wajabat alhajj marratan wa ma zada fa huwa taqawwu da na ce idan ya zama haka ai da duk shekara ne zan ce alhajj fardun fi kulli amin amma ban san me fara haka ba ana nufin so daya a rayuwarka idan kai dai shikenan ya isa idan ka kara to wannan nafila akwai hadisin da ke nuna cewa duk bayan shekara biyar mutum ya jaddada aikin hajji in yana da hali shi yasa a malikiya duk bayan shekara biyar ana son ka je kai sabon aikin hajji amma wannan aikin hajjin da zaka yi na nafila ne ka riga kai na farillanka shi yasa ake ma mutane wasiya idan Allah ta'ala ya azurta ka tafiya aikin hajji to yi kokari kai ne kyau kila ba za ka sake yin wani ba kuma wannan shi ne na farillanka kaga idan ka je kai ka sassaba shi ce nan kuma baka sake koma ba to a duniya baka yi aikin hajji bace so da aikin hajji farilla ne akan mutumin da ya zama yana da iko so daya a rayuwarsa idan yayi so daya to ya sauta farali idan Allah ta'ala ya azurta shi yana da ikon maimaitawa to shi ke nan wannan kuma sai yayi waɗanne hikimomi ne suke cikin aikin hajji domin duk wani hukunci da shari'ar musulunci ta bada na hukunci ta ce mai wata ibada to akwai hikima akwai fa'ida fa'idan nan tana koma zuwa gare mu mu masu ibada to waɗanne hikimomi ne suka sa aka farlanta aikin hajji malamai suka ce akwai fa'idoji da hikimomi da suka shafi mutum shi a ƙarƙashin kansa shi kadai idan yayi aikin hajji sannan kuma akwai fa'idojin da suke gama al'umma gabaki daya a nan za mu ambaci fa'idoji guda tara fa'ida ta farko annahu yamhaqu adh-dhunubal mutaqaddimata aikin hajji idan mutum yayi shi to yana kankare masa zunubansa da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja falam yaghfus wa lam yafsuq aada ka yawmi waladatu ummuhu mutumin da yaje aikin hajji bai yi kwankwasa ba kwankwasa sune maganganu na sha'awa wa lam yafsuq sannan bai yi fasikanci ba fasikanci shine duk abinda Allah ya hana na zinubi a bayyana wannan shine ake ce masa fasikanci to mutum bai yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace aada ka yawmi waladatu ummuhu to zai dawo kaman yadda mahaifiyarsa ta haife shi al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisin kuma riwayat sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu so daga aikin hajji idan mutum yayi shi ana fatan Allah ta'ala zai kankare masa zunubansa idan aka ce zunubai nan ana nufin kananan zunubai domin su manyan zunubai Allah baya yafewa sai idan mutum ya daina yin su idan mutum ya mutu kuma yana yin su to sai a fawwala al'amarinsa ga Allah kilan Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya masa azaba ma dama ba shirka yake ba wannan fa'ida ta farko kenan ta aikin hajji fa'ida ta biyu annahu sababun li sa'atir rizqi aikin hajji idan mutum yayi shi da gaske da nufi mai kyau to yana zama sanadiyar Allah ya kara yalwata ma mutum arzikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin al-imam at-tirmidhi riwayar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu sayyiduna abdullahi ibn mas'ud da sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bayna al-hajj wal-umrah idan kuna da iko ku rika maimaita aikin hajji da umra fa innahuma yantiyan al-faqra wadh-dhunuba domin suna kora zunubai kuma suna kora talauci aikin umra da aikin hajji in Allah madaukakin sarki ya ba mutum iko to suna cikin dalilan da suke kauda talauci wannan hadisi ne sahihi babban malamin hadisi al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin littafin sa sahihu jami' at-tirmidhi so da ka wannan fa'ida ce ta bi ta aikin haji na ma dai gabda aikin haji ake wannan amma yanzu kila an fara bude asusun gata ko akwai asusun gata ka san da an gama wani aikin hajjin kuma sai a fara bude asusu sai a ce ka je kai draft 1400 kuna a ga abin da Allah zai yi kafin gwamnati ta sanar da nawa ne kudin kujera ka ga yanzu wannan sai ya zama an yi mana kaimi an yi mana allura inda kana tunanin kila ka samu kuɗi mai yawa an biya ka wasu kuɗaɗe na gwamnati kana tunanin ka ƙara mata je ka tafi aikin hajji mun fa ce wancan bai da fa'ida ba na uku annahu yutahhiru an-nafsa wa yu'iduha ila as-safa'i wal ikhlas idan mutum ya je aikin hajji to yana tsakace masa zuciyarsa lokacin da kake gama aikin hajji kake dawowa ƙasarku sai ka ji zuciyarka duk wata damuwa baka da ita an tsaftace zuciyar ibadojin da ka je ka aiwatar wanda kila ba za ka samu damar yin su a ƙasarku ba domin akwai ibadojin aikin hajji waɗanda in ba a can ba ba inda ake yin su ba inda ake tsayuwa a Arafat sai a hajji ba inda ake ibadar sa'i sai a hajji ba inda ake ibadar tawafi sai a hajji ba inda ake jifan shedan sai a hajji ba a can ake yi to idan ka dawo sai ka ji an tsaftace maka zuciyarka in wani haushin wani kake ji sai ka ji duk ka manta da wannan haushin ka sha ruwan zamzam ka koshi ruwa ne albarka ka dawo sai ka ji zuciyarka ta zama mai haske na hudu annahu yuqawwil imana aikin hajji na karfafa imani saboda za ka je gaban Allah ka kaskanta ba inda kake zuwa ka nuna kai bawan Allah ne makaskanci sai aikin hajji wani ganin shi a kasar su abu ganin shi aiki ne amma sai ka ganin shi kila ku hada ka fada da shi ana tawafi ka bangaje shi ya bangaje ka shugaban kasa sarki babban sarki an ce wani sarki waye a cikin sarakunan Najeriya ya cire jibga-jibgan waɗannan kayan da suke sawa na sarauta ya sa harami wai sai mafadan shi ya kalle shi kawai sai ya fashe da kuka ka ce lafiya ya ce wallahi ran kai daɗe na tuno wai kai ne haka yanzu jibe ka daga shi sai kyalle biyu a jikinsa kanin gawa ya zama kanin gawa kyalle biyu kyalle ba pant ko pant mutum ba zai sa ba zobe ba hula balle rawani duk ba za a sa ba to kaga wannan yana karfafa imani kuma ga ku zo ku zauna kaya iri daya ba wanda yake jin yafi wani sannan fa'ida ta biyar annahu yu'awwidu al-insana 'ala as-sabri wa tahammul al-mata'ib aikin hajji na koya maka hakuri aikin hajji na koya maka hakuri hakuri akan biyayya ga Allah idan da kana da raunin ibada in ka je aikin hajji dole kai kaimi sai kaga an ba ku gida daga gidan ku zuwa Ka'aba yayi daga nan zuwa PZ in da sauki ma kenan wani ya kai daga nan zuwa Kwangila sai ku tafi duk salloli biyar din nan sai ka je ba za ka ji gajiya ba ka je ka yi dawaki kai zagaye da za a bude maka tafiyar da kai a nuna maka ita sai ka ga lalle ba karamar tafiya kai ba ka je kai sa'i tsakanin Safa da Marwa da za ka ga tafiyar da ka rika yi wannan sab'atu ashwatin din zagayen nan so bakwai ko da za a bude maka sai ka ga wata tafiya kai kila ta kai daga nan kusan a ce misali a ce ka kai kusan a ce ka kai Kwangila ko Samau amma kai ta kuma ga ka baka ji komai ba kaga aikin hajji sannan ka haɗu da mutane masu ɗabi'u kala-kala wani da gangan kawai sai ya bangaje ka da gangan Allah ya turo shi domin a gwada haƙurinka a ga za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba ko ko za ka yi jidali alhali Allah ya ce wala jidala fil hajj babu musu aikin hajji ba a jayayya aikin hajji kai akwai mutanen ƙasa wata ƙasa ma da ake cewa da gangan suke zuwa su yi ma mutane gula mutanen Turkiyya bar ma dai in faɗe su kawai an ce da gangan suna jin karfi sai su zo sai su maka wani gula haka ko sai su shi maka gula irin na yara su ga ya za ka yi duk ana gwada ka a gani ana koya maka hakuri sannan fa'ida ta shida annahu yu'addi bihi al'abdu li rabbihi shukran ni'mati da aikin hajji ne kake gode ma Allah godiya kake ma Allah ni'imomi guda biyu akan ni'imomi guda biyu da ya maka ni'matin mali wa ni'mati al'afiya godiya ta duciya Allah ya maka duciya sannan Allah ya baka lafiya don wanda bai da lafiya ba zai iya aikin hajji ba shi yasa malamai suka ce liman istata'a ilayhi sabila istita'an nan suka ce biyu ne al-mal wal afiya ka zama kana da kudi kudin da zaka biya kudin aikin hajji sannan kuma kudin da zaka ban ma iyalanka guziri ba zaka tafi aikin hajji kuma ka bar iyalanka kuma suna bara ba a'a ka zama kana da zaki ka zama kana da guziri na tafiya sannan ka zama kana da abin da zaka ban ma iyalanka sannan kuma ka zama kana da lafiya domin aikin hajji ne lafiya zaka ga tasirin lafiya a wannan wajen sai daga cikin manyan malaman mazhabin Hanafiya al-Imam al-Kasani ya faɗa a cikin littafin sa abin nan Bada'u as-Sana'i' yake cewa fil hajji izharu al-ubudiyyati wa shukru an-ni'mati a cikin aikin hajji akwai bayyana cewa kai bawan Allah ne sannan akwai gode ma Allah ta'ala amma izharu al-ubudiyyah amma yadda ake bayyana bauta ga Allah ta'ala a cikin aikin hajji fa huwa izharu tazallul lil ma'bud shine bayyana kankantar da kai ga abun bauta Allah ta'ala anan zaka ga ka nuna kai makaskanci ne akwai inda gara ka tafi a ƙasa da ka hau mota kai da kanka zaka zabi gara ka hau ka tafi a ƙasa da ka tafi mota ka shiga mota akwai shekarun da idan aka taso daga Arafat za a wuce a tafi Muzdalifa tafiyar kafa ga baki daya ba ta wuce kilomita 4 ba amma idan ka shiga mota sai ku yi awa 5 kafin ku kai kaga zaka gommace kawai ka taka kasa kasa tariful musha pedestrian way hanyar masu tafiya kafa kilomita 4 ka kai kilomita 4 ne katal amma idan ka shiga mota zagayen da za a yi da gosulo sai ka yi awa 5 a cikin mota ko kaga kana nuna kaskantar da kai ga Allah wasil hajji zalika to a cikin hajji akwai wannan ibada na nufin kaskantar da kai ga Allah to a cikin aikin hajji akwai kaskantar da kai ga Allah li'anna al-hajj fi hali ihramihi yuzhiru ash-sha'ata wa yarfadu asbab at-tazayyun wal-irtifaq a lokacin da zaka yi harami zaka cire kayanka kayan da kake sa masu tsada ka sa farin yadi farin kalle ne kama da tawul tsadarsa ga baki daya da wuya ta wuce 5,000 shi za ka sa fararen kaya ka daura daya nan daya kuma ka yafa akwai kaskancin da ya wuce wannan kayan da wani yake sawa da saboda sarauta ko mukami da yake da shi ba kananan kaya ba ne sannan ba zai sa hula ba sannan takalmi ma sai da aka sa masa aka ce gashi na'alu zai sa ba zai sa hida'i ba na'alu budaddan takalmi hida'i shine rubaffan takalmi ba zai sa ba rubaffan takalmi takalmi ne na gaju kwabashu takalmin yan gaju ne to ba za ka sa ba kare kaskantar da kai ne ga Allah wa yazharu bi surati abdin sahita alayhi maulahu sai kaga mutum ya sa wasu irin kaya kamar irin bawa ne wanda mai gidansa ya hushi da shi yana neman mai gidan nan nake ya ce mishi to haka bawa haka mutum yake fitowa aikin hajji fa yata'arradu bi su'i halihi li aqsi maulahu sai ya kanuna ma mai gidansa ya shiga wani yanayi to haka kai ma kake bayyana in zaka yi aikin hajji kayan da kake sawa wannan haramin kayan nan guda biyu rida'i da izari mayafi da kuma jafto da kake daurawa suna nuna kana kaskantar da kai ga Allah ta'ala ne kun ga wannan janibin godiya ga Allah madaukakin sarki janibin bauta kenan ka wa amma shukrun ni'mati amma gode ma ni'imar Allah madaukakin sarki fali annal ibadati ba'daha badniyatun wa ba'daha maliyatun ibada ta kasu gida biyu. Ibada kala biyu ce, akwai ibadar da tsantsar dukiya kamar zakka, kaga ibada ce ta kuɗi ko? Akwai kuma ibada ta jiki kamar sallah, kamar azumi. To shi ko aikin hajji duk ya hada waɗannan biyu. Aikin hajji jama'a baina al-ibadatu al-badniyyah wal-ibadatu al-maliyyah. Za kai amfani da dukiyarka kuma kai amfani da jikinka. Jikinka zai aikatu bayan dukiyarka ta aikatu. So daga aikin hajji shi yake da waɗannan kalolin guda biyu. Sallah ta dau bangare daya. Sallah al-ibadatu al-badniyyah al-mahdhah. Tsantsar ibada ce ta jiki. Zakka al-ibadatu al-maliyyah al-mahdhah ita kuma ibada ce ta dukiya tsantsa ba jiki a ciki. Shi yasa hatta kila lokacin da za a fitar ma da zakkar ba kai zaka fitar ba, kana da al-amiluna alaiha, kana da wanda za su yi aiki don fitar da zakkar. Kaga aikin zakka, zakka ba aiki bane, ibada ce ta dukiya ba ibada ba ce ta jiki. To amma shi aikin hajji sai ya hada duka biyun. A cikin sa akwai ibada ta dukiya, sannan a cikin sa akwai ibada ta kuɗi, ta jiki. To al-Imam al-Kasani yake cewa ibada kala biyu ce, akwai ibada ta dukiya, akwai ibada ta jiki. Wal hajju ibadatun la taqumu illa bil badni wal mali. Shi ko aikin hajji ibada ce da ba ta yiwuwa sai da jiki da kuma dukiya. Dukiyarka za ka yi amfani da ita, sannan kuma ka zo ka yi amfani da jikinka. Har ma akwai inda ba a wakilci, akwai inda a aikin hajji ba a wakilci, wani ba zai wakilce ka ba. Kun ga Arafat ba wanda zai wakilce ka. Shi yasa a ranar hatta waɗanda suke kwanta a aikin asibiti ƙasar Saudi Arabia a cikin adalcinta akan ɗauko su a cikin ambulance a cikin motar asibiti a zo da su wannan filin. Saboda duk mutumin da bai samu Arafat ba to bai aikin hajji ba. Amma akwai abubuwan da za a iya maka, kamar jifa za a iya ma, ba ka da lafiya kana rashin lafiya za a iya maka jifa, kana kwanta a hemaku za a iya zuwa a ji a maka jifa. Amma Arafat wajibi ne ka zama kana wajen. Shi yasa hatta idan ba an yi ma mutum ba bala'i ya so ya kama mutum ba aikin hajji, ko gidan yari yake wani zubin akan fito da shi a zo da shi da matakan tsaro ya zo filin Arafat. Kuma sannan lokaci kwara ɗaya ne, rana ɗaya ce, in ta wuce ba a ramako. Sadaka idan kun tafi aikin hajji da mutum ranar Arafat, kuka tafi daga Najeriya ranar Arafat kawai ga ka ga baka gan shi ba, ka duba gaba shi dai filin bai wajen, ka tabbatar da bai wajen, to an da Najeriya kaka ce mai alhaji ba alhaji ba ne, kama hajja manzon sun ce alhaji Arafa. To kun ga aikin hajji akwai ibada ce shi ta dukiya, kuma ibada ce ta jiki. ولهذا لا يجب الا عند وجود المال وصحه البدن. saboda haka ne aikin hajji zai zama mutum tilas sai idan yana da dukiya kuma yana da lafiyar jiki. fakana fihi shukrun ni'matayn, sai ya zama a cikin sa akwai godiya ga Allah ta'ala a game da ni'imomi guda biyu da Allah ya maka. wa shukrun ni'mati laysa illa isti'maluhu illa isti'maluha fi ta'atil mun'imi. Godiya Allah madaukakin sarki kuwa ita ce kai aiki da abinda Allah ya baka na ni'ima. Allah ya baka ni'imar dukiya, to ya za kai ka gode ma Allah ba kawai ka ce alhamdulillah da baki ba, a ga kana amfani da dukiyar nan cikin abinda Allah ke so. Allah ya baka lafiyar jiki ba kawai ka ce alhamdulillah shine ka gode ma Allah ba, a'a godiyar Allah shi ita ce a ga kana amfani da wannan jikin naka kan jiki kan karfi wajen bautar Allah madaukakin sarki. Allah ya baka ilimi ba shi bane kawai ka ce alhamdulillah, a'a a ga kana aiki da ilimin nan kuma kana karantar da mutane daidai gwagwadon iyawarka, shine ka gode ma Allah madaukakin sarki. Allah ya baka wani mukami ba godiyar Allah bace kawai ka ce alhamdulillah, a'a a ga kana amfani da wannan mukamin naka da ofis din naka domin taimakon al'umma da musu hidima, shine ka gode ma Allah. Sai ka godiya game da ni'imar Allah ita ce kai amfani da ni'imar da Allah ta'ala ya maka a cikin abin da Allah yake so shine ka gode ma Allah madaukakin sarki sai sa wata ranar manzo Allah sallama ya fito gida manzo Allah sallama ya fito gida cikin sa ba komai can sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya fito can sai ga sayyidina Umar ya fito sai suka hade manzo Allah sallama yace abin da ya fito da ku shi ya fito da ni a Madina fa sai suka dunguma suka tafi gonar sayyidina Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu yana zuwa aka ce ai ga ya an yi baki ya fito yace a manyan baki manzo Allah sallama da kansa sai yace a yanka musu rago aka yanka rago aka gashi aka kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama ci yace summa la tusalunna yawma idin anil na'im wallahi wannan ni'ima wannan naman da muka ci yanzu sai Allah ya tambaye mu game da shi da muka gama ci shikenan sai muka yi gyatsa sai muka samu waje muka share muka ci gaba da gulma ko ko a'a da muka ci naman nan muka koshi sai muka gode ma Allah ta hanyar bauta gare shi fa'idar cin abinci ke sai sa a hikima suke cewa wai suke cewa al-majnunu ya'ishu liya'kula ko al-ghasib ya'ishu liya'kula wal-aqilu ya'kulu liya'isha amma wal-mu'minu ya'kulu liya'isha wa ya'budu rabbahu wawa kullun yana rayuwa ne dan yace shi bai da wata magana sai abinci wawa kenan rayuwarsa ta abinci ne aka samu ɗaya daga cikin su yana cewa innamad dunya ta'amun wa nisa'un wa mujamun fa idza fataka hadha fa 'ala ad-dunya salamu wai duniyan nan abu uku ne innamad dunya ta'amun kawai duniyan nan ka ci ne kawai wa nisa'un sannan ka sadu da mata wa mujamun sannan ka sha sai fa idza fataka hadha idan ka rasa waɗannan abubuwan guda uku to fa ala dunya salamu ka ce ma duniya ta tafi kaga wawa ke amma mai hankali sai suka ce ya'kulu liya'isha yana ci ne dan ya rayu to amma in ya rayu sai me alhaya laysat fi aslaha ghaya rayuwa ba manufa bace kawai ka rayu akwai rayuwar da gara mutuwa da ita rubba aishin akhaffu min al-himam akwai rayuwar da gara mutuwa da ita rayuwar walakanci la tasqini ma al-hayati bi dhullati bal tasqini bil 'izzi ka'sa al-hanzali hanzali la tasqini ma al-hayati bi dhullati kada ka shayar da ni ruwan rayuwa ta hanyar kaskanci bal tasqini bil 'izzi ka'sa al-hanzali yace ka shayar da ni ruwan data in dai zan samu daukaka to ka gani to sai suka ce wal mu'min ya'kulu liya'isha wa ya'budu rabbahu mu'mini kuma yana rayuwa yana ci dan ya rayu in ya rayu kuma sai bauta ma Allah to haka ake son mu rayu mu gode ma Allah to a cikin aikin hajji akwai ni'ima akwai godiya ga Allah akan ni'imomi guda biyu وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا سننقود من إمر دا الله تعالى يمك واجبين عشان أنشدها نكالشي أي وان دي شوش تامك كو أشمتانين كبودي مسا كبودي مسا أي ببان أبنيكو شيسا منزل سنيشي من لا يشكر الناس لا يشكر الله دو وان دا شوش تامك أما بذي قودي ممتاني با شو بذي تبا قودي ما الله شيسا منزل سنيشي من صنع إليكم معروفا فكافئوه duk wanda ya maka abin arziki to kai ma yi kokari ka kyautata masa kai masa tukuici idan baka samu abin da zaka masa tukuici ba to ka ce masa jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri kuma manzon sun yace man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha bis sana duk wanda yace ma dan uwansa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai mutuka wajen godiya da yaba abin da aka masa to aikin hajji godiya ne ga ni'imar Allah da ya maka ni'imomi biyu ni'matu al-mal wa ni'matu al-afiya Allah ya baka dukiya shi yasa kake gode ma Allah ta hanyar wannan dukiyar Allah ya baka lafiya shi yasa kace to bari ma ka tafi can ka je ka bauta ma Allah kai ma Allah godiya a matsayin wannan ni'imar da yayi maka ta lafiya so da ka wannan fa'ida ce fa'ida ta bakwai ta aikin haji annahu yu'addi ila ta'arufi abna'il umma ala ikhtilafi alwanihim wa lughatihim wa awtanihim Allah ta'ala ya sanya aikin haji domin mu san junan mu a aikin haji sai kai aboki dan kasar Chile sai kai aboki dan kasar China baya fahimtar yaran ka baka fahimtar yaran sa amma kawai kuna haduwa kawai sai ku ji jinin ku ya hadu sai kaga ana Nigeria Nigeria shikenan ana China China shikenan kuma sai ku zama yan uwan juna in an yi sa'a an samu wani mai fahimtar yarurrukan ku guda biyu sai ya tsaya tsakanin ku sai ga kuna tafira ka fadi a fada masa shi ma ya fadi a fada maka kun zama yan uwan juna aikin haji na kawo wannan duk wanda ya aikin haji zai ga waɗannan samarat zai ga waɗannan fa'idojin kai wani na ganin ka sai ya ji jikin ka sai ya ga sai ya ji kawai jinin ku ya haɗu alikhtilafi alwanihim duk da sabawan launi da ake cewa akwai farin mutum ni ban yadda ba da sai mu ji aikin haji na ga fari fari da gaske fari farin mutum ayan an ce fari so tari sai ka ganshi kaman ja ne ko mai ruwan kwai ko to fari ke zamu a Najeriya ma mutum sai ya ce mai yellow ko to wannan fari din fari so sai ka ga farin mutum sannan ina jin bara ne wani yake nuna min sun je aikin haji a wani mutumi wani matashi can kasar Pakistan mutane gabaci dai ba su wuce ba su mutane tsawon shi mutane ba su wuce gwiwar sa haka yake ya cire kowa kamar irin baqaya samudin wa baqaya samuda wa adil irin jikokin samudawa da adawa yogo to da aikin haji zaka ga waɗannan abubuwa wadukhatihim da saba wal lugha wani zai fahimtar yarenka ba ka fahimtar yarensa amma sai kaga kuma an san juna wa awtanihim da sabawan kasashe kasashen ku sun saba amma sai ga aikin haji kun hade kaga yadda ake kakkasa kasashen ma sai a ce Asia sai a ce Eastern Asia Western Asia Central Asia ga sunan sannan a waɗannan a waɗannan nahiyoyin su ma an karkasa su da kasashen nan sannan in ka taho Africa sai a ce Africa sai a ce ga West Africa ga East Africa ga South Africa ga Central Africa sannan a cikin West Africa sai a ce ga Nigeria ga Ghana ga Niger ga Mali ga Benin Republic dukkansu sannan kuma sai ka zo Nigeria sai a ce maka ga Kaduna ga Lagos ga Abu ga Nasarawa ga Sokoto ga Kano sannan kuma ka zo Kaduna sai a ce maka ai ga ƴan Itara sai a ce ga ƴan Kaduna North ga ƴan Kaduna South aikin haji sai ka ga wannan to aikin haji ke hada waɗannan mutanen a duniya ba wani taron da ake yi har kafirai sun tabbatar da wannan sun yi ƙawiya ba aikin ba aikin ba taron da ke tara mutane kamar aikin haji duk duniya ba taron da ke tara mutane kamar aikin haji a ce an samu mutum miliyan biyar sun zo sun hadu a wuri daya sai aikin haji to wannan fa'ida ce kuma dama Allah ta'ala ya faɗa mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu daga cikin sanya mu zama maza da mata to akwai lita'arafu sannan Allah ya sanya mu kabila kabila dangi dangi bi ta'arufu dan mu san junan mu sai kaga wani dan wani kasa kawai shikenan kun hadu da shi daga nan kuma zumuntar ku sai ta kullu kike to wannan fa'ida ce fa'ida ta takwas fihi almanafi'u liqtisadiyya a cikin aikin haji kuma akwai amfani na tattalin arziki cikin abinda Saudi Arabia ke samu bayan man fetur abinda ke ba Saudi Arabia kuɗi to akwai aikin haji shi za ka ga ba su wasa su ma da shi abu biyu ne ga lada ga la'ada duk jirgin da zai sauka a filin jirgin saman Abdulaziz a Jidda to sai an biya sai kamfanin jirgin nan ya biya
ma duk ma ma kudade masu yawa sannan su kansu ɗan ƙasa akwai wanda kawai hayan gidajensa idan ya bada aikin haji aka tara masa kudin to ba zai sake neman kudi ba kuma sai baki wannan kudin kawai sun ishe shi rayuwa kasuwanni kage yadda kasuwanni suke ake kawo kaya ake dandanan sun kare wani in ya samu ribar wannan shekarar to kawai sai ya haye sama daga shi sai dai ya sako ya sallah in ya ga dama domin akwai wanda ba su sallah can ba su jin magana larabawa ni'ima ta musu yawa wasu su ba su jin magana Allah ya shirye su to shi ce nan da yayi wannan ya tattara wannan kudin shi ce nan baya buƙatar samun wani kudi sai kuma wata shekara sannan mu kanmu a ƙasashenmu hukumomin alhaji yayi ba haka nan ba ake yi kawai hukumomin alhaji su ma akwai samu akwai samu duk da zaka ji cewa gwamna ya biya mu mutane wai ya biya mu mutane 30,000 ka biya kudinka 10 Najeriya muna cikin masu biyan aikin haji da tsada a duniya ka je kai wannan binciken muna cikin waɗanda muke biyan aikin haji da tsada saboda su kansu hukumomin alhaji akwai abubuwan da suke samu akwai manafi shi yasa Qur'ani ya ce liyashhadu manafi'a lahu a cikin aikin haji domin mutane su shaida amfanunnuka na kuɗi a tare da su sannan kuma Allah ya ce wa idza qadaytum manasikakum menene Allah madaukaki yake laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi idan kun gama aikin haji kuma ku dan nemi kasuwanci kana da wani abu da ka tafi da shi wanda an yarda a tafi da shi sai ka sai da kayanka kaga aikin haji yana bada tattalin arziki saboda tabbas in tattalin arziki bai ma kowa tasiri ba to zai ma Saudi Arabia hukumatan wa sha'ban da ƴan ƙasa da hukuma kowa kuɗi yake yi idan aikin haji ya zo hukuma za ta samu kuɗi sannan kuma ƴan ƙasa su ma za su yi kuɗi ka je ka ga shago sai ka shiga shago a Saudi Arabia kai girman masallacin nan kaya ne kafin a gama aikin haji sai ka ga ba komai a shago an gama cin kasuwancin duk an kwashe kayan ba kuma kwashewa aka yi ba kowa ya siya ya biya ka duba wannan amfanin nasa sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce annahu yusa'idu ala nashri da'wati al-islamiyya haji yana taimakawa wajen yaɗa da'awar musulunci kaga ya a cikin tsare-tsare yanzu a Najeriya ƙungiyar izala idan aka je har wa'azin ƙasa take a can wa'azin duniya ana yin wa'azi a can wa'azi da Hausa sosai a yaɗa da'awa sannan duk inda ka je za ka tarar da malamai suna karantarwa ana bayani da yarurruka mabambanta can ka ji ana urdu domin mutanen Asiya mafi yawancinsu Asiya can Indonesia in kana jin urdu za ka iya magana da mutanen Pakistan za ka iya magana da mutanen Afghanistan za ka iya magana da mutanen mutanen Malaysia za ka yi magana da mutanen Indonesia urdu yare ne da ya hada waɗannan ƙasashen sannan ga wani ɓangaren ka ji ana faransanci wanda shi ma kaga ya tara ƙasashe masu yawa in mutum yana magana da faransanci zai magana da 'yan Nijar zai magana da 'yan Mali zai iya magana da 'yan Benin Republic sannan ga 'yan su Pakistan 'yan Paris 'yan Faransa ɗin su kansu sannan zai iya magana da 'yan ƙasashe nan da yawa dai wanda Faransa ta musu mulkin mallaka to za ka je ka ga ana ta wa'azi ana ta karantar da mutane da waɗannan yarurruka a aikin hajji ake samun wannan damar to waɗannan fa'idoji guda tara kenan na aikin hajji wasu fa'idojin sun shafi mutum shi ƙashin kansa wasu kuma fa'idojin sun shafi al'umma ta aikin hajjin gabaki ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya ba mu iko na yi wanda ba su taɓa yi ba Allah madaukakin sarki ya azurta su su yi wanda kuma suka taɓa yi Allah madaukakin sarki ya azurta su da su koma su ma su je su ƙara yi abu na gaba da ke da alaƙa da muƙaddimanmu game da wannan kitabul hajji ashhurul hajj waɗannan watanni ne aikin hajji ake aikin hajji
Allah ta'ala ya faɗa mana yake cewa al-hajju ashhurun ma'lumat, aikin hajji watannu ne sanannu, an san watannin aikin hajji. Al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa ya fitar da asari daga sayyiduna Abdullah ibn Abbas yace kunna shawwal wa dhul-qa'dati wa ashru dhil-hijjati. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas yace watanni ne guda uku, shawwal da dhul-qa'da da dhul-hijja. Dhul-hijjan sai sayyiduna Abdullah ibn Abbas yace kwanaki goma. To amma dai duka watanni, domin mutum zai iya jinkirin tawaful ifada bai yi shi ba har zuwa ƙarshen sai kusan ƙarshen Dhul-hijja sannan yayi. Yace ja'alahunna Allah subhanahu wa ta'ala lil hajji, Allah ya sanya waɗannan watannin su zama na aikin hajji. Wa sa'ira ash-shuhuri lil umra, sauran watanni kuma Allah ya sanya su zama na umra. Fala yasluhu an yuhrima ahadun bil hajji illa fi ashhuril hajji, ba wanda yake ya halasse ya ce zai tafi. Yanzu ba za ka ce za ka tafi kai aikin hajji ba, lokacin aikin hajji ya wuce, sai nan da watanni kusan goma sannan ko tara, sannan za a je aikin hajji kuma. Wal'umara yuhrimu biha fi kulli shahrin, amma ita umara ya halatta mutum yayi ta a kowane wata. Sadaka yau za ka iya tafiya umara, ita umara kowane wata za a yi. Shi yasa Bature da ya tashi zai sa mata suna, sai ce mata Leza Hajj. Leza Hajj kaga ba hajji ba ce umara, amma aikin hajji shi yana da keɓantattun watanni, wanda Allah ya ce mana al-hajju ashhurun ma'lumat. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce su ne watanni guda uku nan, Shawwal da Dhul-Qa'da da Dhul-Hijja, su ne watannin aikin hajji. Wato mutum zai fara niyyar yin aikin hajji tun a watan Shawwal. Za ka iya tafiya aikin hajji tun daga watan Shawwal, an ce ɗaya ga watan sallah ƙarama za ka iya tafiya aikin hajji daga wannan. Amma aikin hajji ba zai kankama ba sai ranar takwas ga watan Dhul-Hijja. Sadaka idan ka tafi Shawwal sai ka yi umara, dama tamattu'i kila za ka yi kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah. Sai ka yi tamattu'i, in ka gama umararka sai ka shiga da harkokin rayuwarka, ba za ka sake mai da harami ba sai ranar takwas ga wata, sannan sai ka tafi Mina. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. To waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu gabatar da kitabul hajji da su kafin mu karanta hadisan da malam ya tattara mana a cikin wannan littafi mai albarka, Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya albarka a cikin rayuwarmu, ya shiryatar da mu, ya shiryatar da zuriyarmu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa alaikum salam. To insha Allah na'am. Ba sharaɗi ba ne idan mutum zai tafi aikin hajji sai ba abin shi bashi. Saboda ana bin ka bashi wani ya biya maka hajji za ka tafi ka. Mutum zai je aikin hajji shi kuma aikin hajjinsa ya yi. Babu sharaɗin da aka ce idan mutum zai tafi aikin hajji sai ya biya bashin da ake bin sa. Saboda babu alaƙa tsakanin bashi da aikin hajji. Saboda mutum zai iya tafiya ya je aikin hajjinsa, in ya dawo kuma a ci gaba da bayani na bashi. Kuma sunan su da ayyuba a fili yake al'umuru bi maqasidiha, kullum ana yanke ma mutum hukunci ne gwagwadon niyyarsa. Sadaka in ya dawo ana dawowa ba ke nike nufi ba,
ce amarya baki laifin komai ba bake ni bake ni ke nufi ba uwar gida ni ke nufi shikenan magana ta kare kuskure akai sunan ku daya na zata uwar gida ce ta dau waya kuma waya tsakar gida ce dama akwai wasu zaka ga irin an da lokacin ana landline akwai wayar da ta hada kowa a gida ko yanzu kuma da ake da wannan GSM sai ai waya haka sai a daure ta a tsakar gida duk mutanen gida suna amfani da ita shikenan al-mughmi maqasidha ba a daura mutum da abinda bai niyyarsa ba ba ita yayin niyya ba shikenan so da kaza a yanke masa hukunci ne hukuncin sa zai tabbata ne ga wanda yayin fata sai naka sai yayi bayani yace ita ba shi ba ita yake nufi ba amma ga wanda yake nufi shikenan magana ta kare banji ba a ita umara gaba kidan ta aina fula ce ko daka ba ta da wani bambanci ita ba wajiba bace ba wajiba bace aikin hajji shine na farko wajibi wanda mutum zai ta nana ta wato ya zama nafila amma ita umara gaba kidan ta nafila ce shi yasa malamai suke cewa gara ka tsaya ka taimaki yan uwanka da kaje kai umara makwabtanka suna fama da yunwa ƴaƴansu ba su zuwa makaranta to ka dau wannan dukiyar karaya su ya fi ka dauki dukiyar ka tafi kaje kai umara da ita so da asalin ta nafila ce mun gane wa alaikum salam na'am bun faɗi da wafi ba dai jifa na ci buga misali da shi to wannan shi kuma daban alhajj bin niyaba kenan yana da dalilai za mu zo mu yi bayanin sa nan gaba amma a takaice ya halatta wani zai iya ma wani aikin hajji amma da sharadin shi ya taba yi ba za ka yi ma wani ba kai baka taba yi ba sai ka mutum ba zai ma baban shi ba zai ma babarsa ba sai idan shi ya taba yi in ya taba yi ya sauke farali to yana ya halatta zai iya ma wasu wannan sa amma ana magana ne ana zaune a can mutum ya je aikin hajji dole ya halarci filin Arafat amma dama kwata-kwata bai je ba kila ma ya rasu domin ana ma wanda ya rasu aikin hajji mutum babansa ya rasu bai aikin hajji ba Allah ya masa arziki shi to zai iya ma mahaifinsa wa alaikum salam yana da ai mu baban wancan mara lafiya ne zubban ba shi yayi ba to shi wanda za a biya mawa ya je ma baban mara lafiya ya taba yi ba shi ce na yi a fili take ai ya halatta mana zai yi ai ka'ida da za ka rike ita ce ya halatta wani ya ma wani aikin hajji idan shi wanda zai yi ya taba yi amma in bai taba yi ba to ba magana wannan ni ban gano wannan tambayar ba ban gano tambayar ba wanda ya rubuta tambayar takardar ne yana nan ya yi bayani in ko bai nan ya sake rubuta wata sati mai zuwa ko gobe Allahumma atini fusana taqwaha wa zakkamu man tada azmi azmin tasu'a da ashura mun san falalas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lahadi da litinin yau bakwai ga wata lahadi da litinin kada mutum ya saka cibiyoyi lahadi da litinin shine kwanan watan daidai na Hadija Litinin shine tsirgar daidai wata bai nuksani ba. Saudi Arabia haka yake, mu ma nan Najeriya sanarwar da sarkin musulmi ya bada kenan. To da kala Hadija Litinin. Babu rikici a wannan shi a wannan kwanan wata. Ba sai yanda mutane suka hudar da kansu ba. Sirrin ya tafi daidai. Lahadi Litinin. Sune kwanakin da sune tasu'a da ashura 9 ga wata. Allah ya madaukakin sarki ya shirmitar da mu. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.